القرآن من لدن حكيم عليم نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن هدى بهدي ودعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين. فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بارك الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barka mu da saduwa a wannan yammaci ta Litinin, yau 8 ga watan Ramadan, bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam shekara 1445, wanda kuma ya dace da 18 ga watan 3 hijiran miladiya 2024. Ci gaba da karatu mana tafsirin Alkur'ani mai girma daga wannan masallaci namu mai albarka, masallacin Ihya'us Sunna da ke nan unguwar Fantami, nan gina Alhaji Ibrahim Aliyu mai zare, a nan cikin garin Gombe, fadar jihar Gombe. Muna addu'a Allah ya ƙara wannan gari namu albarka. Ba mu goshe ba, muna cikin suratul Kahf. Ina jin jiya mun tsaya ƙarshen aya ta 26 cikin wannan sura mai albarka, suratul Kahf. Yau insha Allah za mu karanta wannan aya, daga nan sai mu dora insha Allah. Kafin nan akwai tambayoyi da yawa da aka yi ta rubutuwa, kusan babu wanda aka samu aka amsa. Allah cikin iko za mu yi amsa guda hudu dai yanzu insha Allah. Wannan yana cewa menene hukuncin yaya da kani wanda ba sa magana kuma sun dau tsawon lokaci. To sai kai kokari ka musulmu shine abin da ya kamata. Ina fata an gane. Sai a ce wani gudunmuwa ka bayar dan asasanta, yanzu ba menene hukuncin su ba, ba su da wani hukunci na farilla ko sunna ko mustahabi. An gane ko? A takaice, ba wai yayi da kani ba, musulmai gaba daya ya tabbata cikin hadisi haramun ne a daina magana. Ina fata an gane. Mutum ya maka ba daidai ba, ko ya ci amanan ka, ko ka san ta bayyana makiyinka ne, ka daina mu'amala da shi. Wannan kana da wannan right din. Amma dan hadu assalamu alaikum a gaisa, a ce wannan a yankin shi ne abin da ba a so. Amma dan ka yanke mu'amala da mutum saboda wani abu da ya maka, wanda na cin amana ko mugunta ko wani abu maka bace haka, ko yana kokarin ganin bayanka, ka yanke mu'amala da shi, wannan babu komai. Ina fata an gane. Amma dai a ce ba a magana a haɗu assalamu alaikum, wannan na musulunci za a yi, kun fahimci wannan abin da kyau. To yaya da kani, sai a ɗauki matakin musu sulhu, ko iyayensu ko makwabta, akwai kawunai, akwai bafanu, akwai wane ne. Wannan shi ne abin da ya kamata, kuma kai ma ka taimaka da ka ga an yi sulhu ɗin insha Allah. Wannan ya ce wai shi matashi ne, ba shi da aure. Zan iya barin wasiya bayan na rasu? To kai da ba kai aure ba, kana fatan rasuwa kuma? Wannan matashin lalle ja gaba, ya sako shi a gaba. Wai zan iya ba da wasiya bayan ya rasu a yi sadaka da dukiyar shi gaba ɗaya? Baya halatta ka yi wasiya da dukiyarka gaba ɗaya, matuƙar kana da magada. Magada kuma ba sai ƴaƴanka ba. Ina fata an gane. Ba wai sai mata da ƴaƴa ne kaɗai magada ba. Iyaye suna cin gado, kakanni suna cin gado, ƴan uwan iyaye ma suna cin gado. Ina fata an gane. To matuƙar kana da magada, ba kai kaɗai ka faɗo daga sama ba. An gane ko? Dole akwai masu cin gadonka. Saboda haka ya tabbata cikin hadisi, Annabi Rahma alaihi salatu wassalam ya hana yin wasiya da sama da 1/3 na dukiya. Kana da iko, in kana da miliyan 3 ka ce ka ba da miliyan ɗaya sadaka bayan ka mutu. Amma sama da haka akwai hadisi Annabi ya hana. Bi ma'ana dai ka kasa dukiyar ka kashi 3 kai wasiya da ɗaya, wannan shine abin da musulunci ya baka dama. Har Annabi ya ce ma wasulufu katsir, hakan ma yayi yawa, an bi so ka kasa da haka. amma in kai hakan ba laifi bane amma kar ka sallaka. Har wasu malami suka ce ma in mutun yayi sama da 1 bisa 3 ya halatta a ki azartar da wasiyyar. Ina fata an fahimta wannan shine a hukuncin wasiyya insha Allah. Wannan yana tambaya game da salatul tasbihi. Ina jin ko san salatul tasbihi ai ko? Salatul tasbihi a menene ingancin ta? Wasu malamai sun ce hadisin ya inganta, wasu malamai sun ce bai inganta ba. Sai ka dauki wanda kafi nutsuwa da shi. Tunda har ka ji maganganun malaman duka biyu. Ban gane ko kun gane ba. Kaga ya ji kowanne kenan. Kuma na tabbatar waɗanda ka ji nasun nan manyan malamai ne daga cikin ma malamanmu ne, to sai ka ɗauki wanda ka nitsu da shi, shikenan ka huta. In ka gamsu da dalilan waɗanda suka ce hadisin bai inganta ba, shikenan kar ka yi kuma kar ka yi fatawan a yi. In kuma kana ganin hadisin ya inganta, so babu laifi sai ka ɗauki maganan waɗanda suka ce ya inganta. Daga cikin malaman da suka ce hadisin ya inganta akwai Imam Al-Albani, Allah ya mishi rahama. Albani ya inganta wannan hadisin cewar za a yi salatul tasbih, duk da ni ban taba yi ba. Amma Imam Al-Albani ya inganta hadisin, ya tara hanyoyin gaba ɗaya ce za a iya yin wannan sallar. Amma an samu kuma wasu daga cikin manyan malamai, Sheikh Abdullah bin Baz, Ibn al-Utsaimin, duk sun ce hadisin bai inganta ba. A cikin akwai Bakar Abu Zaid, shi ma ya tafi akan rashin ingancin wannan hadisin. Kuma Imam Abu Hanifa da Imam Malik da Imam Shafi'i da Imam Ahmad duk ba su yi fatawa akan ai wannan sallan ba. Wasu na immatul arba'a, Imam Ahmad ibn Hanbal kamar yadda Ibn Qudama ya kawo cikin Al-Muguni, an tambaye shi game da salatul tasbih, yace ma yi ujibuni. Ina fata an gane amsan da ya bada kenan. Imam Nawawi cikin Al-Majmu' Sharh Al-Muhadhab yayi magana akai shi ma game da rashin ingancin hadisin. Sannan akwai Sheikh Al-Islam bin Taymiyyah cikin Majmu'ul Fatawa da dai wasu daga cikin magabata da suka tafi akan haka. Duk wanda ka dauka yayi insha Allah. Tana ga za mu tsaya akan haka, Allah ta'ala ya datar da mu. Za mu tashi a farkon aya ta 26 insha Allah. Mai Allah ya ce
Qulillahu a'lamu bima labithu lahu ghaibus samawati wal ardh absir bihi wa asmi' ma lahum min dunihi min waliyyin wa la yushrik wa la
Ubangiji subhanahu wa ta'ala, game da mu karanta wannan ayan, ita ce aya ta ƙarshe a kissan ashabul kahf. Allah ya ce qulillahu a'lamu bima labisu, qul ya kai mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ka ce Allahu a'lamu bima labisu, Allah shine mafi sani dangane da adadin zaman da suka yi a cikin wannan kogo. Mun faɗa cewar adadin zaman su a wannan kogon shekara 309 haka ne ko? To Allah ya ce ka ce qulillahu a'lamu bima labisu, Allah shine mafi sani dangane da adadin kwanaki ko shekaru da suke cikin wannan kogon. Shi yasa ma yayi bayani filla filla dake dake. Ina fata an gane ba a'lamu bima labisu yana kore maganar da zuwa baya bane ba. Allah na tabbatar da saboda cikakken ilimin shi ne ma ya faɗi adadin shekarun da suka yi. Lahu ghaibus samawati wal ard, shi kadai yake mallakar ilimin ghaibun sammai da ƙasai, shi kadai ya san duk abin da ke cikin sama da duk abin da ke cikin sama, shi ya san abin da ya faru jiya da yau da gobe da jibi. Shine lahu ghaibus samawati wal ard. Absir bihi wa asmi, absir bihi wa asmi, je mun fassara shi da wa ya kai Allah gani kuma wa ya kai Allah ji. ina fata an gane. To as absir bihi wa asmai yana daukar wata fassara ta daban. Akwai abin da ake amfani da su sigatu ta'ajjub kaman siga ta mamaki a larabci, waɗannan kuma suna da ainihin wazani guda biyu ne a ilimin sarfu. Akwai af'ala, akwai kuma af'il. Af'ala shine kaman kace ajmala, ahsana, afdala, akrama. In kace ma ahsanahu, imamakin kyawun shi. Ina fata an gane. Ma ajmalahu, imamakin kaman a ce tsaftan shi ko adon shi ko gayin shi. Ma akramahu, imamakin karamcin shi. Ma afdalahu, imamakin falalan shi. Ma ajwadahu, imamakin kyautan shi. Ma aqra'ahu, imamakin iya karatun shi. Shine sigar af'ala kenan. Akwai kuma sigan af'il, shine kaman akarin asmi, absir, ahsin. Ina fata an gane. In an ce ahsin bihi, daidai yake da ma ahsanahu. Ina fata an gane. Ahsin bihi, imamakin kyawun shi. An fahimci wannan abin da kyau. To anan in aka ce absir bihi, imamakin ganin Allah subhanahu wa ta'ala. Imamakin ganin Allah shine wanda yake ganin abin da ke karkashin ƙasa. Shi yake ganin kwari waɗanda suke rayuwa karkashin teku. Shi yake ganin kwarin da suke kaduba idan ana tono sai a samu wani kwaro shi a can yake rayuwa a karkashin ƙasa. Anan yake rayuwa ya aihu, nan ne abincin shi, nan ne komai din shi. In ba Allah ba ya san wannan abu. Kuma duk inda yake din Allah ya san wannan abu. To nan abu sirbihi, imamakin ganin Allah, yana ganin duk duniya da abin da take ciki a lokaci a cikin sakan daya. Sannan wa asmi, ai wa asmi bihi kenan, zaka kaddara bihi ma a gaban shi. Imamakin jin Allah subhanahu wa ta'ala, ka kalli taron arfa, yana jin abin da kowa ke faɗa. Da wanda ke addu'a da Hausa, da me da Fulatanci, da Yarbanci, da Turanci, da Larabci, da Faransanci, da Yarance, da yaren da ma baka sani ba, a lokaci ɗaya kuma ake addu'a, kuma duk Allah ya san abin da kowa ke faɗa. Ina fata an gane. Shine wa asmi, imamakin jin Allah. To shi yasa Allah da ke maganan kafirai cikin suratul Maryam yace asmi bihim wa absir yawma ya'tunana lakin adh-dhalimuna al-yawma fi dhalalin mubin. Ai asmi bihim wa absir. Asmi bihim, imamakin jinsu, jin da bayi da amfani. Wa absir, imamakin ganinsu, ganin da bayi da amfani. Baya ji musu gaskiya, baya iya kuma ganin musu gaskiya. To anan da aka ce absir bihi, imamakin ganin Allah, wa asmi ka, imamakin jin Allah. Shi yasa kamar yadda muka ce akarim yana zuwa wani sai ya dauka fi'ili amri ne. In an ce absir sai ka dauka umarni ake. Ko an ce wa asmi nan ma ka dauka fi'ili ne amri, duk ana ce musu sigatu ta'ajjub. Shi yasa mai ishiriniya alfazazi malam Musa ka san ishiriniya ko a farkon littafin yace khalilan ya'uja bil muhassabi wanzila wala tabghi an haifihi mutahawwala wa akarim bihi maganan taharrahu manzila ahaqqu ibadallahi bil majdi wal ula nabiyyun lahu a'lal jinani mubawwa'u alayhi salatu llahi thumma salamuhu salatan turaqqina ila dhikri wal hubbi. Haka ne ko Allah ji kan malam kala rawi yace duk sai mu koma 20 mu bar tafsiri. Allah min sharhama. To kaga da yace wa akarin bihi maganan taharrahu manzila, wai wa akarin bihi, kai mamakin darajar shi, maganan a matsayin wurin zama. Kaga akarin din da mai ishirini ya kawo siga ne na ta'ajjubi, na girmama abu. Ina fata an gane. Allah min sharhama. Alfazazi yace lahu ghaibu samawati wal ard absir bihi wa asmi ma lahum min dunihi min waliyyi. Ma lahum min dunihi min wali, su kafurai ba su da wani majibincin al'amari min dunihi kuma bayan Allah. Shine ma'anan ma lahum min dunihi min wali wala yushriku fi hukmihi ahada. To anan kalman wali ana nufin mataimaki, majibincin al'amari, wanda yake taimako, wanda ke bada gudunmuwa, wanda ke bada agaji, shine wali. shi yasa mummunai waliyan juna ne su yasu. Allah yake cewa wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'din, kaga mace maka juna kenan akan ayyukan alkhairi. Shi yasa ce ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar, har zuwa ƙarshen waqimuna salata wa yutuna zakata wa yutuna Allaha wa rasulahu. Ina fata an gane. To kaga anan mummunai sashin su yana taimakon sashi akan ayyukan alkhairi. To kuma sai ce wallazina kafaru ba'dhum awliya'u ba'din illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi fasadun kabir, haka suma kafirai sashin su yana taimakon sashi wajen ayyukan barna. Ina fata an gane. Da kuma kafirci, sannan Allah da annabi, sannan su kuma waliyan masu imani ne. An gane ku, innama waliyukum Allahu wa rasuluhu wallazina amanu allazina yuqimuna salah wa yutuna zakata wa hum raki'un wa man yatawalla Allahu wa rasuluhu wallazina amanu fa inna hizballahi humul ghalibun. To kaga Allah ce innama abun sani kade waliyukum Allahu, waliyinku shine Allah, wa rasuluhu da manzon Allah. To anan abinda ake nufi da waɗannan kuma Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur walladhina kafaru awliyahum at-taghut yukhrijunahum min an-nuri ila adh-dhulumat ulaika ashabun nar fiha khalidun. To idan aka ce wali, ana nufin mai taimako, majibincin al'amari. To shin Allah musulmai kada yake taimaka? To sai aka ce ita wilaya din kala biyu ce, akwai wilaya amma akwai wilaya khassa. Wilaya amma shine Allah na bawa kafiri da musulmi da kowa da kowa lafiya da arziki da ruwan sama, duk wata ni'ima irin wannan Allah yana ba wanda ya ga dama ne, ba lalle sai wanda ya imani da shi ba, hasali ma sai bawa wanda yake ba musulmi bai hana musulmi. Wannan wilaya ce wacce take ainihin amma. Amma wilaya khassa kuma ita ce Allah ce zalika bi anna Allah maula alladhina amanu wa anna alkafirina la maula lahum. Ina fata an gane. Akwai wilaya khassa, akwai wilaya amma. A takaice dai Allah shine waliyin masu imani, shi yake taimakon su, shi yake ba su agaji, kuma shi suke bautawa, kuma musu sakamako da gidan aljanna. To a karkashin wannan kamar da na fara, ita ce aya ta ƙarshe a cikin kissan Ashabul Kahf. Dangane da Ashabul Kahf, akwai al-Imam Sayyid Tantawi ya kawo abubuwa guda wajen takwas darussa dake cikin wannan kissan. Abubuwa guda takwas. Yace abu na farko akwai ithbatu sidqir rasul fima yuballighuhu an rabbih. Yace a cikin kissan akwai nuna gaskiyar manzon Allah alaihi salatu wassalam, ta duk abin da yake daga ubangiji yake karba. Shi yasa da ya musu alƙawarin ku zo na ba ku amsa gobe, da Allah bai masa wahayi ba ya kira su. Shi yasa duk abin da annabi zai isar daga wurin Allah ya karbo shi alaihi salatu wassalam. Wannan yana nuna gaskiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sannan kuma yana nuna gaskiyar annabi wajen isar da alqur'ani da ainihin dukkanin kissoshin da alqur'ani yazo da su. Sannan a ciki akwai bayanin cewar annal imana mata istaqarra fil qulub hana kullu shay'in fi sabilihi. A lokacin da imani ya tabbata ya karfafa a cikin zuciyar bawa, sai kaga komai ya miki sauki. Abinda kake gani mai wahala ne sai ya zama mai sauki a wurin shi. Yanzu akwai wanda ba sallan asham kaman bala'i yake gani shi. Akwai wanda ya ce min wallahi tallahi shi ba zai iya ba. Ni da shi ya ga min ba wala labari ba. Ki za dai mu zo insha. Za a yi insha shi zai bu. Kuma matsalan shi ne ba inda yake zuwa. Ya ka same shi yana hira. Yana ta daddanna wayin shi. Wali maman ne suna tsawaitawa. Wanda idan na duba kaman ni dai a masallacin mu da muke salla, tun daga fara insha har ayi mutirin ƙarshe duka bai wuce minti 45 gaba daya. Ina fata an gane. Amma za ka sai a stadium awa biyu ba kwata, saboda minti 45 sau biyu banda extra time kenan. Haka ne ko? Ga minti 15 kuma na half time. Haka ne ko? To in ka hada gaba ɗaya kaddara maka ce da extra time da ake ƙara duka awa biyu. Akwai wanda fa in bai da kuɗi musamman lokacin da ake zuwa can sama, akwai tudun talakawa. Nadin yana ba kusan wannan abun ba yawanci. Duk wanda ya harkan bola ya sani a stadium can a Abubakar Umar Stadium, Allah mishi rahama, akwai can da ake zuwa tsaya wanda ba su da kudin shiga, su daga can suke kalla. Sahu kan tudu ga rana ga kuma tsaye. An fahimci abin da kyau. To duk ko anan misali za ga mutane a tsaye awa biyu amma sallar ashim yana da wahala. To sai mallam yace idan imani ya tabbata a zuciyanka abinda ake gani mai wahala sai ya zama mai sauki a wurin. Allah ya ba mu karfin imani. Sai yace sannan abu na uku darasin da ya kamata mu dauka. Ala annal mu'mina an yalja ila Allah biddu'a la siyama inda shada'idi wal kurub. Mumini duk lokacin da ya shiga wani tsanani da bakin ciki yayi maza-maza ya koma ga Allah wurin addu'a, yayi tarokon Allah, yace Allah zai yaye mishi. Domin waɗannan matasan kun ga bayan sun gudu sun bar gari sai suka koma suna addu'a, suka ce rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Suka yi ta addu'a kuma Allah ya karba. Sannan yace abu na biyar, anna tafkira salim almasubu bin niyya tayyiba wal azima sadiqa yu'adda ila al-ihtida' ila al-haqi. Duk inda aka samu tunani mai kyau da kyakkyawan niyya da kuma tashi a tsaya nayi da gaske da gaskiya, za ta ja mutun zuwa ga daidai a duk abin da yasa a gaba. Sannan mallam yace abu na shida, rike sabubba almashru'a wanda shari'a ta yadda da su, la tunafi at-tawakkul, bata ko da tawakkali. Dama tawakkali shine ba ka zauna kana da kafa kace kai tawakkali ba, wannan sunan shi at-tawakkul. Akwai at-tawakkul, akwai at-tawakkul. At-tawakkul shine ka dogara ga Allah kuma kai iyakar iyawanka, sauran ka barwa Allah, shine tawakkali. Idan kai dalibi ne kai karatu, kai karatu, sauran ka barwa Allah ka shiga jarrabawa, ko ba haka ba Allah sai ya taimake ka. Idan kai dan kasuwa ne kai buge-buge ka tafi, kai tafiye tafiye ka je ka zauna a shago, kai tuk hada wayoyinka, sauran ka barwa Allah. To wannan abin da kake shine hakikanin tawakkali. Amma ka zauna ka ce mun dogara ga Allah, wannan ba tawakkali bane ba, sunan shi at-tawakkul. Sannan mallam ya ce a cikin wannan kissan akwai abin da ke tabbatar da tashin kiyama cewa gaskiya ne, saboda waɗanda suka yi shekara 300 suna bacci Allah ya tashe su, lalle ka san abu ne mai sauki Allah ta da waɗanda suka mutu. To a ƙarshe kafin mu tafi gaba, na daga cikin ijazul adadi da malami suka kawo a wannan kissa har guda uku, amma zan kawo guda ɗaya saboda babu lokaci. Idan kuka duba farkon kissan, Allah subhanahu wa ta'ala ya ce thumma ba'athnahu lina'lama ayyul hizbaini ahsa lima labithu amada. Lima labithu shine adadin kwanakin da suka zauna, kaga al-lubs kenan, shine zama. An gane ko? To sai a can wurin karshen kissan Allah sai maimaita walabithu fi kafihim 300 sinina wazdadu tis'a. To malamai da suka zauna suka ce da suka bibiyi kalmomin da ke cikin wannan kissan, sai suka ga daga labisa na farko zuwa labisa na biyu kalmomi 309. Ina fata an gane. Daga labisa na farko zuwa labisa na biyu, kaga zama da zama kenan ko? Shine adadin zaman da suka yi shekara 309. Ina fata an gane. Idan ka yi kirgen kalma zaka gane haka. A wajen kirgen kalma harafi baya shiga, wawu laqafi baya ciki, hamzatul istifhami, alamatul ishkali ba a lissafa da su. Amma abin da ake cewa kalma da aka kirga 309 daidai shekarun adadin zaman ashabul kafi, in ba Allah ba wa zai shirya wannan abu. Kai ka san wannan ba ya faru ne kwatsam ba, a Allah ne shirya wannan abu. An fahimci wannan abin da kyau, Allah ta'ala ya samu dace. Za mu ji aya ta gaba, aya ta 27, mai Allah ya ce Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce watlu ma uhiya ilayka min kitabi rabbik la mubaddil li kalimatihi wa lan tajida min dunihi multahada. Ya ce watlu, ka karanta, ma uhiya ilayka min kitabi rabbik, abinda aka maka wahayin shi na littafin ubangijinka. La mubaddila li kalimatihi, babu mai canja kalmomin ubangiji. Walan tajida min dunihi multahada, walan tajida, ba za ka samu multahadan, wata mafaka ba, min dunihi koma bayan Allah subhanahu wa ta'ala. Nan da Allah ya ce watlu, daga talane yatlu tilawata. Ina fata an gane, akwai tala yatlu tilawatan, akwai tala yatlu tilwan a larabci. In an ce tala yatlu, wanda mazdarin shi tilawatan, ya zama qara'a ya qara'u qira'atan, shine karantawa. In muka dauki wannan mazdarin tilawatan, sai a ce watlu ka karanta. Ma uhi ilayka min kitab rabbik, abinda aka maka wahayin shi na littafin ubangijinka. An fahimci abin da kyau. In kuma ka dauki talayatilu, wanda mazdarin shi tilwan, sai ya zama kabi, kabi abinda aka maka wahayin shi na littafin ubangijinka. Wanne za a dauka a ciki? Malami suka ce duka biyu. Idan Qur'ani kalma tana daukan fassara ma'ana sama da daya, idan duk ma'ana ne masu kyau da ba sa cin karo da juna, duk ake shigarwa a ciki. Ina fata an gane, saboda fadin ma'anonin Alqur'ani mai girma. Kaga Allah ya ce allazina atinahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bi wa man yakfur bi fa ulaika humul khasirun. To na allazina atinahumul kitab yatlunahu, wasu malamai suka ce suna bin Alqur'ani haqqa tilawatihi, haqiqanin bi. Ina fata an gane, bin dokokin shi, yi nayi bari na bari, ko kuma kace suna karanta shi haqqa tilawatihi, haƙiƙanin karantawa, karatu mai kyau, ba wanda ake bata karatu ba, wanda ake bata ma'ana. An fahimci wannan abin da kyau. Allah ya sake ce innal ladhina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniya yarjuna tijaratan lan tabur. Nan ma talayatulu zai dauki kowanne, ko suna karantawa ko kuma suna bin dokokin shi. Ke sa ce utuluma uhi ilayka min alkitabi wa aqimis salata inna salata tanha 'anil fasha'i wal munkar wa la dhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. To duk inda tala ya zo a Qur'ani yana daukan ko bi ko kuma karantawa. Ke sa Ibn Malik a cikin Alfiya yake cewa wa mahama yaku, inda da yake ce ali tilu tilu hawjuban ulifa. Ina fata an gane, ai tilu tilu ha shine daga talayatilu tilwan. Watul ma'uhiya, ko ka ce ka bi ko ka karanta abinda aka maka wahayi na littafin Ubangiji. La mubaddila li kalimatihi, babu mai canja kalmomin Allah. Kalmomin Allah babu wanda yake canja su a duniya. Yasa har yau an kasa canja Alqur'ani, duk inda aka kai aka kawo an hakura wajen canja Alqur'ani, sai dai a canja musulmai. Ina fata an gane, shina canja tunanin su, ba gashi ana nasara ba. Kaga musulmi na fada da dokokin Allah, yace wannan zamanin bai kamata aiki da abu kaza ba, an riga an waye an ci gaba. Ina fata an gane. To kaga shine an yaki kwakwalwansa, an yaki tunanin shi kenan. To anan da Allah ce la mubaddila li kalimatihi, babu mai canja kalmomin Allah. Kalmomin Allah saboda Allah ce wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adlan la mubaddila li kalimatihi wa huwa as-sami'u al-alim. Kalmomin Ubangijinka sun cika sidqan, wajen gaskiya wa adlan, da wurin adalci. To dama shi hukunci Alqur'ani abun da yake cikin shi, da hukunci da labari, hukunci da kuma labarin magabatanmu isan annabi Nuhu, annabi Ibrahim, annabi Adam, ashabul kafi, Zulkarnain. Ina fata an gane, da annabawa, da Fir'auna, da Hamana, da duk waɗannan Qarun, shine hukunci da labari. Akwai masu ya Qur'ani abu uku ne a ciki, da tauhidi, da hukunci, da kuma labari. Aka ce a abu biyu ne, da hukunci ne kawai da labari. Nan tauhidi shi ma hukunci ne. Ina fata an gane, ba ka raba hukunci da tauhidi, shi kanshi tauhidin hukunci ne. An gane ko? To hukunci kuma ɗayan biyu ne, ko ya zama adalci ko zalunci. Duk inda aka yi hukunci a duniya, ko ya zama an yi adalci ne ko kuma an yi akasin adalci, babu na uku. Sai suka ce labari kuma shi ma ɗayan biyu ne, ko ya zama gaskiya ko kishiyan gaskiya, ko akwai na uku? Babu. Duk inda aka kawo labari, ko ya zama haka ne abun ko ba haka ba. Ba lallai sai wanda ya kawo labarin ya zama makaryaci ba, watakila kuskure yayi, amma dai maganar ba haka bace ba. An fahimci wannan abin da kyau? To waɗannan abu biyu da ke Qur'ani, Allah sai ya bada amsar su a cikin aya ɗaya. Wa tammat kalimatu rabbika, kalmomin ubangijinka sun cikace, sidikan, wajen duk labaran da ke ciki, wa adilan, da duk hukuncin da ke ciki. Ina fata an gane. Allah ya ce la mubaddila li kalimatihi, babu mai canja dokokin Allah, wa lan tajida min dunihi multahada, sannan baka da wata mafaka koma bayan Allah. Wurin Allah kaɗai za ka fake ka samu tsira. Duk inda ka fake in ba wurin Allah ba ne ba, to kana ɓata kanka lokaci ne. Ina fata an fahimta. Sai Allah ya ce min,
wasbir nafsaka ma'alladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajha wa la ta'du 'aynaka 'anhum turidu zinata al hayati dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu 'an
ya tabbata a cikin sababbin nuzul na wannan ayan, kamar da malaman tafsiri da yawa suka ruwaito, an samu su daga cikin manya-manyan Qurayshawa a Makka, masu dukiya da masu mulki, suka haɗu suka zo wurin manzon Allah alaihi salatu wassalam, suka ce da shi suna so su shiga musulunci, amma su damuwansu ba sa son zama tare da talakawa. So sun ga wanda suka kewaye annabi yawanci talakawa ne, irin su Bilal, irin su Ammar ibn Yasir, su Abdullahi ibn Mas'ud, ya za a yi kamar musuwa ne a ce muna zama majalisi ɗaya da wannan, sai dai a ware majalisin masu kuɗi daban na talakawa ma daban. Ina fata an gane. A ware masu mulki da masu kuɗi majalisansu daban, annabi na ganawa da su, ya ba waɗancan 'yan awoyi su ma ana ganawa da su. To manzon Allah alaihi salatu wassalam sai fara tunanin, to ko yayi haka? Amma shi kwaɗayinsa shi ne idan manya suka shiga addinin, addinin zai samu karɓuwa. Shi damuwarsu ba manyan ba, addini ya ci gaba ya dame shi. Ina fata an gane. Don akwai wanda shi kaɗai in ya shiga tafiya, dubban mutane ne za su shiga. Haka ne ko ba haka ba? Shi yasa aka samu sarki ya musulunta, da sai ka ga duk gari an musulunta. To shi yasa musuluntan wannan shugaban ya fi musuluntan talakawa da yawa. Amma galibi kuma su mala'u ba sa son gaskiya. Kisa Qur'ani, duk ƙalal mala'u za ka ji matsala ne. Duk inda ƙalal mala'un Qur'ani yake, za ka samu suna rigima ne da annabi, suna rigima da annabawa, kuma ko a yau waɗanda ba sa son gaskiya ba kamar masu mulki. Duk inda kai magana da su kake, da ka ce a daina zalunci sai to wannan fa da mu yake. Ina fata an gane. Da ka ce a yi adalci sai wannan da mu yake, to kaga ya zama siffanka ne kenan. Haka ne ko ba haka ba? To sai Allah ya ja kunnen annabi, ko ya ja hankalin shi, ya ce wasbir nafsaka, ya kai wannan annabi mai girma, ka haƙurƙurtar da kanka, ma'allazina yad'una rabbahum, tare da waɗannan talaka wanda suke bauta ubangijinsu, bil ghadati wal ashi, safiya da maraici, yuriduna wajhak, suna neman yardan ubangiji subhanahu wataala. Kai haƙuri ka ci gaba da zama da su, wala ta'du aynaka anhum, kar idonka ya ƙetare su, ka je kana kallon gacen wasu manyan mutane ko manyan masu kuɗi za su shigo addini ko za su shigo cikin tafiya. Turidu zinatal hayatid dunya, kana nufin kawa da ado kawai na duniya. Wala ta'du aynaka anhum, turidu zinatal hayatid dunya, wala tuti man aghfalna qalbahu an dhikrina, kar ka bi wanda muka sa ya zamo gafalalle, ai man aghfalna qalbahu man ja'alnahu gafilan, wanda muka yi mai da shi zama gafalalle, ya rabkana, karka masa da'a, karka bishi, dan ya riga ya gafala an zikirna dangane da alqur'anin mu. Domin azzikir anan ana nufin qur'ani, inna nahnu nazzalna dhikr wa inna lakum lahafizun, ke sa azzikir yakan zo da ma'anan qur'ani, wa innahu ladhikrun laka wa liqaumika wa sawfa tusalun, kar kai wa wanda ya bar alqur'ani da'a wattaba hawahu yabi son zuciyar shi wa kana amruhu furta karshen al'amarin shi ya zama kaucewa gaskiya ko kuma sakaci wurin bin gaskiya domin kalman furut tana daukar mujawazatul haddi kaman ketare iyaka ko kuma at-tafriq sakaci wurin ainihin riqwa da gaskiya to a karkashin wannan ayan annabi sai aka ja masa hankali daga nan sai ya hakura hatta wani daga cikin sahabbai yace da Allah yace da annabi ya hakuri ya dinga zama da mu ya manta da wadancan mutane yace ta kai matsayin da idan muna zaune da annabi alayhi salatu wassalam yana da bukata fa yana so ya tashi amma kuma yana jin tsoro ba wai zai tashi ne fa ya je wajen wadancan mala'un ba a yana so ya tashi ko ya shiga gida ko zai yi wata bukata amma yana jin tsoro kar ya tashi ya bar sahabban nan ya zama ya saba wannan aya kallon da annabi ke girmama alqur'ani sai sahabban su kuma da yake masu imani ne kuma suna kauna annabin kauna ta gaskiya ba su taking advantage na wannan abun ba da sun ga annabi na da bukatun tashi yesu su watsi ce to sai an jima ko da karatu ake ina fata an gane saboda kar su ga dan Allah ya ce kare dinga tashi yana barin su so kuma su miƙe kafa ya zama 24/7 suna zaune kaga sun takura shi shi yasa kaga lokacin da suke zuwa su shiga gidan annabi kafin a hana su su je su ci abinci sai a zauna a tahira har ya zama annabi ya takura kasa an ce bayan an gama cin abinci a zauna a tahira menene sai gumi haka bayan ci zama sai gumi ko to sai Allah ya sako da ayi yace sahabbai in sun ci abinci a gidan annabi su watse ba sai ya fita ya ce to kowa ya kama gaban shi ba a takeice dai annabi yakan ji nauyin ya kori sahabbai ko ya tashe bar su saboda tsoron kare saba wannan ayan guda daya alaihi salatu wassalam sai Allah ya ce bi
wa qulil haqqu min rabbikum faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur inna أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا
a karkashin ayan da muka gama kafin mu shiga ta biyu akwai hadisi ya tabbata daga manzo sallallahu ta'ala alaihi wasallam wanda Imam al-Bukhari da Muslim sun ruwaito daga Sahal bin Sa'ad bin Sa'idi Allah ya kara masa yadda wanda yake nuna cewar shi imani ko kuma matsayi a wurin Allah ba kamanni bane ba suffa bane ba kayan da ka sa bane ba mukamin ka bane ba ilimin ka bane ba dukiyan ka bane wani abu ne da ke cikin zuciya wanda Allah ne ya sani shi yasa annabi ta takawa hahuna tsoron Allah a zuciya take amma kuma kada zama fa kana sabon Allah amma magana ka ta takawa hahuna wannan ko ba gaskiya bane ba ina fata an gane bi ma'ana kana bin Allah kana masa da'a to a cikin masu bin Allah ba a san wafe wani a wurin Allah ba bi ma'ana matsayi na duniya ba shike determine matsayinka a wurin Allah ba an fanci wannan abin da kyau kasantuwar kai ne sarki ko kai ne shugaba ko kai ne babba a unguwa ko kai ne mai kudi ko kai ne shehun malami wannan ba shike nuna kafi wani wanda ba sani ba a cikin mutane daraja a wurin Allah darajanka a wurin mutane daban darajanka a wurin Allah shi ma wani abu ne daban sai shi sa da yake cewa marra rajulun ala nabi alaihi salatu wassalam fa qala li rajulin indahu jalis wani mutun ya wuce wani yalla koi ya sa kayan alfarma duk shiga na ainihin girma yayi ta annabi sai ya tambaye wani daga cikin sahabbai yace ma ra'ayuka fi hadha me zaka ce dangane da wannan sai ya ce rajul min ashrafin nas wa min ashrafin nas ai wannan yana cikin manyan mutane a garin nan ai suke fada aji in suka ce kaza in sun ce ai gabar za ai gabar in sun ce ai yamma za ai yamma su suke nadawa su suke saukewa ina fata an gane su ne masu iko su ne masu fada aji duk inda ya nemi aure za a bashi, duk inda ma ya nema wani za a bashi, duk inda ya nemi alfarma na a sake wani ko a daure wani za a yi. Yace fasakata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annabi ya shiru bai ce komai ba. Thumma marra rajulun akhar, sannan wani mutum ya sake wuce. Faqala lahu, ya sake yace da wannan mutumin, ma ra'ayuka fi hadha, me ra'ayuka kuma dangane da wannan? Faqala, sai ce ya Rasulullah, hadha rajulun min fuqara'il muslimin, to wannan dai gashi nan yana cikin talakawan musulmai, hannu baka hannu ƙarya, yace yana shan daka, an gane ku, yana karban kebura. Yace wallahi na rantse da Allah, duk inda ya nemi aure wannan ba za a bashi ba, dan an san bashi da kosisi. Duk inda ya nemi alfarma ba za a mishi ba, duk inda ya nemi ceto ba za a bashi ba. Wa in qala Allah yasma, in ya magana ma ba za a saurare shi ba. Ina fata an gane, dan wani mai baita yace wa ra'aytun nasa kad malu ila man indahu malu wa man la indahu malu fa anhu an-nasu kad malu. Ra'aytu an-nasa kad dhahabu ila man indahu dhahaban wa man la indahu dhahaban fa anhu an-nasu kad dhahabu. To shine sai annabi yake cewa da shi, wannan da ka gani kake cewa shi ba komai bane a cikin mutane, ko kayan sawa na kirki bai da shi, in ya nemi aure ba za a bashi ba, in ya nemi alfarma ba za a mishi ba. Hadha khairu min mil'il ard min mithli hadha, alkhairin wannan mutumin a wurin Allah ya fi wancan da ya wuce koda sun kai cikin duniyar nan gaba daya. A cika duniya da irin wancan yallaɓo, idan da kace ai wani su ne gari, to wannan da kake gani maghmumun nas, maghmur a cikin mutane, shi kadai darajar shi tafi cikin duniya da irin waɗannan mutane. Shi yasa annabi yace rubba ash'ata akhbara madfu'un bil abwab, zaka samu mutun gashi nan da ka ganshi ka rena shi, kana ganin shi a wulakance, madfu'un bil abwab, da zai je wurin taro ma za a kore shi, ba za a bare shi gaba. Annabi ce law aqsama Allahu la barahu, da zai rantsuwa yace wallahi yau sai an yi ruwa, Allah sai ya sa an yi ruwan saboda kare ya kafara. An fahimci wannan abin da kyau, saboda me? Saboda darajar shi da matsayin shi a wurin Allah subhanahu wataala. Yasa Allah ce inna akramakum indallahi atqakum, mafi girman darajar cikin ku a wurin Allah wanda ya fi takawa, ba yare ba, ba kala ba, ba girma ba, ba komai ba, a cikin zuci kyakkyawan tauhidi da kyakkyawan ikhlasi da jin tsoron Allah da girman Allah da ke cikin zuci, shi ke kai mutum matsayin da ba wanda zai kai in ba yana da irin wannan imanin ba. Allah sai ya ce qulil haqqu min rabbikum, wa qul ka ce alhaqqu min rabbikum, gaskiya ne daga wurin ubangijinku, wannan alqur'anin da nake karanta muku alhaqqu min rabbikum, gaskiya ne daga wurin ubangijinku. Faman sha'a falyu'min, wanda yaso yayi imani, faman sha'a falyakfur, wanda ya ga dama kuma ya kafirci. To anan Allah ya ba mu zabi kenan, da kuma su daukan wai zabi Allah bayar, in ka ga dama ka imani ka ga dama ka kafirci, Allah ba zabi ya bayar ba, jan kunne yake. Kaman kai ne kace da danka kai abin da ka ga dama, umarni kake bashi, jan kunne ne. Ina fata an gane, ga dai kaza ga kaza kai wanda ka ga dama a ciki, kun fanci abin da kyau. To shi yasa fassaran da ake wannan ayan, wa wanda ya ga dama ya bi Allah, wanda ya ga dama ya kafirce, Allah ba da zabi, wannan ba gaskiya bane ba, Allah bai ba da zabi ba. Malamai suka ce wannan ana ce mishi at-tahdid, tsoratarwa da jan kunne. Na misali nace ka je gona ka ga yawa danka, in ka ga dama ka je, ka ga dama kar ka je, zabi ka bashi? Wannan ba zabi bane ba, ya san wanda ka sashi. Nace ka je kasuwa, in ka ga dama ka je, ka ga dama kar ka je, na saka a makaranta, ka ga dama ka je, ka ga dama kar ka je, shi ma ba zai fahimci cewa ka bashi zabi ba, nan jan kunnen shi kake. Ina fata an gane. To haka wannan ayin malaman tafsiri suka ce faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur, wanda ya ga dama yayi imani, wanda ya ga dama ya kafirce. Inna a'tadna lidh-dhalimina naran, tabbas mu inji Allah mun yi tanadin wuta ga azzalumai. Ashe ba zabi ya bayar ba kenan, jan kunne yake. ina yi tanadin wuta ga duk wanda suka kafirce min suka baude min a hata bihin suradiquha ita wutan wato a hata bihin suradiquha katangun wutan ya kewaye su yan wuta asalin kalman surad da larabci shine ainihin kama a ce ai wani rumfa ko kaman daki da wani labule ko da yadi ko da wani abu shine surad to amma sai ake fassara shi da kuma gini saboda ita wuta a gine take in an shiga kuma sai a kulle kofan kirim ke sa Allah ya ce innaha alaihim muqsadatun fi amadin mumaddada suna cikin wuta wanda dakin muqsadatun an kulle shi kirim babu inda ma iska ke shiga kamar da ake gasa bireni kaga ai ko ina na rufe in an saka kuma sai a kulle ba haka bane ba to haka jahannama ma take Allah sare mu wato ko wutan birai da aka jefa aka a ciki ya zakai balle jahannama Abdullah bin Abbas yace zafin wutan duniya ɗaya ne cikin 70 na wutan jahannama sai da aka rage zafin sau 70 aka dauko kashi daya aka kawo duniya dan amfanin dan adam idan ka taba zuwa gidan karfe ka ga yanda wuta ke narka karfe zaka ce kai jahannama da gaske ne to wannan wutan gidan karfen fa ɗaya ne cikin 70 na wutan jahannama to Allah ya ce a hata bihin suradiquha wato katanga ko kuma ginin jahannama ya kewaye su wa in yastaghisu yughathu bima'in wa in yastaghisu idan suka nemi taimako suka nemi gudunmuwa za su ce muna jin kishirwa ya Allah ka san in zafi zafi sai me sai kishirwa idan suka nemi taimako suka ce a kawo musu ruwa suna jin kishirwa Allah ce yughathu bima'in za a wadata su da wani irin ruwa kalmuhli malamai sun masa fassara guda biyu wasu malamai suka ce kalmuhul kaman tafashashen mai a ce a tafasa man gida yana tafasa yanda ake jefa kosai a ciki wasu suka ce kalmuhul kaman narkakken dalma to wannan shine ruwan shan yan jahannama Allah ya kiyaye Allah ya ce yashwul wujuh wanda yake toye fiska da sun dauka za su sha zafi shi kawai sai sa fiskan su gaba daya toye Allah ya ce bisa sharabu tir da abun sha irin wannan abun sha ya munana wa sa'at murtafaqa sannan wurin zama in ya zama jahannama shi ma ya munana yayi muni kalman murtafaqa daga almirfaq ne almirfaq shine guiwar hannu ba ana kishingida da shi ba to alirtifaq shine wurin kishingida shine murtafaq ina fata an gane to sai a ce kawo shi a matsayin wurin zama wurin da Allah ya kawo shi da murtafaqa wurin kishingida dan isgili ne ga yan wuta a ce yan wuta ga wurin da za ku kishingida to ina kishingida ana cikin azaba to yanda suke wa Allah isgili shine shi ma yake musu isgili yanda suke isgili da dokokin Allah da ayoyin Allah da hadisan annabi da sahabbai wannan isgilin da suke a duniya su ma sai a musu isgili a ce zuk ka dandani azaba innaka antal azizul karim in kai ne yalla boy to ina yalla boy a wuta aka ce Allah na faɗa ne dan ya musu ya bakanta musu rai saboda azaba kala biyu ne akwai azaba ta zuciya akwai ta gangan jiki zuciyanka ta dinga kuna ita kadai ma azaba ce to a dinga gaya musu bakar magana bayan ga azaba kaga azaba kan azaba kenan ke sa Allah ya ce walanu zikannahum min al-azabil adna dun al-azabil akbar la'allahum yarji'un za mu dandana musu azaba Allah ya kiyaye Allah ya ce bisa sharabu tirda abun sha in ta zama irin wannan wa sa'ad murtafaqa sannan kuma wurin zama ya munana in ya zama jahannama Allah ya kiyaye nan ya kamata mu tsaya gobe za mu tashi a cikin aljanna insha Allah bar mu kwana a aljanna Allah ya sa mu a ciki na'am akwai a takardar da aka bani jiya dangane da sanarwar da muka yi kwana uku ne ko da ya wuce game da asusun marayu to an ce an bude wannan asusun ana neman taimako a kamar da suka lissafa ko kaya ko huluna ko takalma na mata da maza ko hijabi ko hula ko kudi duk abin da ya samu ana karban taimako din asusun marayu za a samu holi mamman masallaci ko su ciya malai dan juma da dai duk wanda aka san memba ne a wannan committee masallaci insha Allah. Allah ba ni ikon taimakawa. Allah ta'ala ya karba mana ibadun. Ya Allah muna roƙonka da sunayenka mafiya kyau da sifofinka mafiya kamala. Allah ta'ala ka sa mu gama da wannan duniya lafiya. Allah ka ainihin tsare gangan jikinmu daga wutan jahannama. Allah ka azurta mu da aljanna dan rahamarka ba dan halinmu ba. Ya Ubangiji duk waɗanda ba su da lafiya a gida ko asibiti Allah ka ba su lafiya. Waɗanda suke da lafiya Allah ka ƙara musu lafiya da imani da wadata. Ya Allah duk wanda ke cikin hali na kunci ko na damuwa Allah ka yaye mishi. Ya Ubangiji dukkanmu da muke wannan guri kowa na da bukata na alkhairi Allah ka sani Allah ka biya mishi. Ya Allah ka biya mana bukatunmu na alkhairi. Allah ka yaye mana kuncin rayuwa da damuwa. Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya. Allah ka albarkaci rayuwarmu. Allahumma ahdina fiman hadaita wa afina fiman afaita wa tawallana fiman tawallait wa barik lana fima atait wa qina wasrif anna sharra ma qadait fa innaka taqdi bil haqqi wa la yuqda alayka innahu la yadhillu man walaita wa la ya'izzu man adaita tabarakta rabbana wa ta'alait. Allahumma atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر ونعوذ بك من عذاب القبر. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم.